أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما ترارمو بكلمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن سوى تارى دكتور تشواني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دمو ايكو دي سمبو ينكو اندى سكشافي ادين دا ايوازوا غمالا دومن سامو مفتا كما انا يا ايكو من دا سافن سمبو يتا تشواني شري ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya 081 89 85 86 80 sai kuma sakon WhatsApp shi kuma akan lambar waya 070 36 04 14 55 ko kuma dai cikin adireshin email na fatawinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatawinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da kenan Kano, wanda a koda yaushe ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akamakallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Darda Waymir ibn Zaid, Waymir ibn Zaid al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu, ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma ɗaya daga cikin faqihai na sahabbai, wanda ya musulunta bayan yaƙin Badar, ya halicci Uhud, ya halicci wasu yaƙe-yaƙe tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya rayu tare da Manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya kwashi iliminsa, ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sahabbai da suke ake ce da su sune fuqaha'us sahaba, ya kuma ba da gudunmawa matuƙa da gaske wajen yaɗa ilimi musamman a ƙasar Sham, inda ya zauna a can wasu lokuta har lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa shekara ta 32 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abu Darda, wanda ya fi aka fi sani da alkunyarsa Abu Darda, yana cewa laysa alkhairu an yakthura maluka wa waladuk walakin alkhaira an yakthura amaluka wa ya'zuma hilmuka wa an tubari an-nas fi ibadatillah fa idha ahsanta حمدت الله عز وجل وإذا أسأت استغفرت الله عز وجل. أبو الدرداء يكي تيوى باوي الخير شيني دوكي ركا دائنك سيويتا يتسيري الخير شيني أيوكا نقوري سيويتا هكا ننها أولنك لجوليا كسزن يزن وياجل ماما. Sannan kuma ka yi gasa da mutane, ka yi tsere tare da mutane wajen bautar Allah. Idan ka yi abu mai kyau ka gode wa Allah, idan ka yi abu mara kyau ka nemi gafarar Allah. Wani magana ce, wa'azi ne cikin hikima, kalmomi ne da ke ɗauke da ɗimbin hikima da wa'azi da jan hankali daga wannan sahabi Abu Darda. Yake cewa cikin wannan kalmomi, yake cewa laysa alkhairu an yakthura maluka wa waladuka, ba wai ka yawa ka zanto dukiyarka da ƴaƴanka sun yi yawa su shi ne alkhairi ba. Wato ba kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke fahimtar alkhairi shi ne ka zanto mai yawan dukiya ko mai yawan ƴaƴa. To shi ne Abu Darda yake cewa wannan ba shi ne ma'auni na sanin wanda Allah ya bashi alkhairi mai yawa ba, don ya baka dukiya mai yawa, ya baka ƴaƴa, ko ya baka wani matsayi na duniya, wannan ba shi yake nuna cewa ka samu alkhairin da ake bukata ba, har da za ka yi tutiya da wannan kai alfahari da shi. Inda wannan alkhairi ne, to da wasu kafirai da dama sun yi alfahari, sun yi tutiya da abin da suke da shi na yawan dukiya da yawan ƴaƴa, wanda alkur'ani kuma ya gaya mana cewa wannan ba komai ba ne a gudun Allah. Allah ke cewa afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala alghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda ولبثه ما يقول ويأتينا فردا. ونجي سبحانه وتعالى كبال لابارن عاص ابن وائل wanda yake alfahari da yawan ƴaƴa da dukiyar Allah ya bashi. Allah ya ce, shin kaga wanda yake ya kafircewa ayoyinmu yake cewa la'uta yanda malamu walada, lalle sai an bani ƴaƴa da dukiya. Wato yana gaya wa Khabbab ibn al-Arat lokacin da Khabbab ya neme shi ya biya shi kuɗinsa da ya karɓi kayansa bashi. Khabbab ibn al-Arat sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda suka musulunta da wurwuri a Makka, amma kuma bawa ne, ba shi da gata, ba shi da kowa a Makka. Yana kira, wato yana kirar takubba da sauran abubuwa da ake amfani da su a yaƙi. To shi wannan Al-As ibn Wa'il ya zo ya karɓi basu sukan takubba a wajensa da wasu kayayyaki da yake kirawa. Al-As ibn Wa'il yana da cikin manya-manyan kafiran Makka, yana cikin shugabanninsu kafiran Qurayshawa. Saboda haka Khabbab kuma ya musulunta da wannan mutum ya zo ce, to biya ni kuɗina. Zai ce ba zai biya shi ba sai ya kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ya ce ina, sai ce to tunda haka ne sai ka bari, tunda ka yarda da akwai kiyama sai ka bari in mun je can. Kuma in an je can ma, in ji shi Al-As ibn Wa'il ya ce, in an je can ma mu ne dai a gaba da ni, sai an ba ni dukiya kuma an ba ni yawan ƴaƴa yadda nake da su a nan. La'uta yanna malam wa walada, cewa ko a lahira dai mu ne yadda yake nuna masa. Shi ne sai Allah yake faɗar irin wannan tutiya da wannan kafafa da kabiri yake yi ya cika baki. La'uta yanna malam wa walada, lalle sai an ba ni ƴaƴa, sai an ba ni dukiya da ƴaƴa. Allah ce attala al-ghaiba, shin ya tsinkayi gaibi ne, wato ya san gaibu ne. Am ittakhadha inda ar-rahmani ahda, ko alkawari yayi da Allah mai rahama, cewa in ya mutu aka je, in an je lahira za a ba shi wannan. Allah ce kalla sanaktubu ma yaqul, shi fa fau, ba haka abin yake ba, za mu rubuta wannan magana da yake faɗa, sannan wa namuddu lahu min al-azabi madda, mu ƙara masa azaba iya ƙarawa. Sannan wani rufe ko ma ya kodo, sannan abinda yake tutiya da shi na dukiya da yadda za mu gaje shi, yayin da zai kauce ya halaka ya mutu ya bar ƴaƴan da dukiyar. Allah ce wani muddu lahu min al-azabi madda, wani rufe ko ma ya kodo ya ci na farda, kuma zai dawo mana, zai zo mana shi kaɗai tilo kamar yadda Allah ya halicce shi. Sai ka ga yawan dukiyarsa da yawan ƴaƴansa bai zama komai a wurin Allah ba, tunda bai bi hanyar Allah ba. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana Al-Walid ibn Mughira, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai wanda suka fito da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, dan suna takama da isa da mulki da ɗaya. Lace zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida ثم يطمع أن أزيده كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. التي قالين دا متوان دا واندا نهل تيه شي كأي واتو شي كأي يدو دنيا شيني الوليد بن مغيرة. وجعلت له مالا ممدودا نباشي ما أوب يردوكيا وبنين شهودا دا أينهن زرا تنك آيا وإن سكي حلرت تارو لكا تاريد شي إن الفاهري دسو. ومهدت له تمهيدا لشم فدا مسجد داد الرأيوة إيا شم فداوة ثم يطمع أن أزيدا لأنكم يكي قطعين انكارا مسا كلا الله سيففو إنه كان لآياتنا عنيدا سياتا بتمي تور كيني دم لآيو آيو يم تيسا أرحقه سعودا سينا واتو سوكر مسا وسينا سنيا مسا سنيا مسا أزابا ميهو هوا mai tsanani ranar gobar kiyama. Saboda haka sai ya zanto dukiyarsa da ƴaƴansa da yake alfahari da su ba za su hana Ubangiji subhanahu wata'ala ranar gobar kiyama ya wulakanta shi ya jefa cikin azaba mai tsanani mai hauhawa ba. Sai ya sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yace al-malu wal-banuna, ƴaƴa da dukiya, dukiya da ƴaƴa ƙawa ce ta ado ne na duniya, ما وانزلتم ايك خير الا ربك ثوابا ولا نسوسك في يوم لا دا اقول ابنك يسوسك في الخير شيء لا دا يفعل الخير او جن ابنك كما شيء بوري وان ديك ما في الخير هناك ابنك سبحانه وتعالى الى المتشوى دلوك يا دا اكران كان سبا سوني ابن يبوك كما ابن غريبا sai abin da mutum zai aikata na aikin kirki shi yasa a nan Abu Darda yake cewa laysal khairu an yakthura maluka wa waladuk wa innamal khairu an yakthura amaluk alkhairi shi ne aikin kai ya waita wato ayyukan duka na kirki su zama sun ya waita wannan shi ne alkhairi wannan shi ne fadar Allah wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban kai kyawawan ayyuka masu wanzazzu da ko bayanka khairin ka zai tabbata wannan shine yafi alkhairi kuma shine abin da yafi zama abin buri mai kyau ga mutum idan ya san abin da yake idan yana da hankali to sannan ya ce wa ya azuma hilmuka hakurin ka da juriyar ka ya zama yana da girma ya zama da kana da juriya kana da hakuri kana da dangana kana da mai da al'amari ga Allah ba wanda kake wato sarewa ba ko kuma a kake daukan wani zazzafan mataki akan abin da bai kamata ba zan to kana da hakuri kana da kai zuciya nesa wannan shine alkhairi sanan wa antu bariyan nas fi ibadatillah ya zama kana kuma wato gasa da mutane wajen bautar Allah ga inda kake kazar-kazar da farat-farat shine wajen da aka ce ga wani abu da za a yi a kusanci Allah subhanahu wa ta'ala anan za a fi ganin zakewarka da kokarinka كما يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون شيء كما يقول وانا ما سقى سامى سقيرة سقيرة بمثل هذا فليعمل العاملون التي سبوا لإلهم وانا سيما سأيكي سيأيكي تقول فلاك إذا انتو أقول ان دا أكي شيء وانا أبني نتاهر أبنجي أنا ذا أفقان كوكارنكا با تكين أبن دا يكي دون دنيا كوي با أما نكذو مقالا bautar Allah kuma anan ka zanto rago ka zanto marar kasala ka zanto mai kasala wanda baya nuna kokarinsa ko kuma kokarin ya ga wuce ya yi fintinkau wanda dabi'a ce ta munafikai da Allah subhanahu wataala ya sifanta idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila musanna suka tashi za su yi sallah sai su tashi jikin su da mace da kasala babu alama karsashi da nashadi tare da su kuma in za su yi ba suna yi da mutane dai kawai suna gani kada a ce da su ba sa sallah ko a zarge su ba musulmin kiriki bane saboda yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wahala ka same su suna ambatan Allah sai dan kadan abinda ba a rasa ba wanda shi ba kuma suna yin shi ne dan riya saboda kai zanto wajen bautar Allah anan ne ake ganin ƙoƙarinka da zakewarka da ƙoƙarinka ga kafa kowa ba wajen neman duniya ba sannan ce wa idza ahsanta hamidta Allah in kai abu mai kyau sai kai wa Allah godiya ka fahimci cewa ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala ya so ka da ita kuma shi ya cancanci a gode masa kada wannan abu da kai mai kyau ya sa ka kai jiji da kai ka riga ganin cewa kai ka riga ka hai ko ka fi wasu a da cewa tawfiki ne gamdakatar ne daga Allah ka yi masa godiya akan wannan wanda godiya kuma ita ce ka ci gaba da yi masa biyayya da kaucewa abubuwan da ya hana sannan wa idan asata astaghfarta Allah idan kuma ka yi ba daidai ba to ka nemi gafarar Allah sannan wannan shi kuma yana nuna wa cewa Ubangiji subhanahu wata'ala mai gafara ne ga dukkan wanda ya yi masa ba daidai ba kuma ka yadda cewa kai gajiyayye ne mai gazawa ne akwai abin da za ka yi daidai akwai abin da ba za ka yi ba daidai ba kana neman Ubangiji subhanahu wataala ya yafe maka gazawarka to haka wannan nasiha ce wacce wato wa'azi ne wanda yake gabanme da shi wannan sahabi Abu Darda yake yi wa 'yan uwansa kuma yake yi wa al'umma duka kuma littattafai suka kiyaye mana wannan wa'azi nashi har zuwa yau muke karantawa kamar yadda ya zo wannan wa'azi na cikin tarihu Ibn Asakir tarihu Dimashq saboda haka ya yi kira zuwa ga waɗannan abubuwa waɗanda kula da su shi yake nuna kamala sannan kuma yake nuna alkhairi na hakika ba wai shine tare dukiya ko tare yaya ko wani abu na duniya ba, wanda wannan wani abu ne wanda ƙyalƙyali ne ɗan lokaci. Innama matsalar hayatun duniya kama in anzallahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هكا أبنجزي صفا تدونيها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Wadaka duniya wani abu ne ƙyale-ƙyale ne na ɗan lokaci wanda zai zaso bu yana ba da sha'awa kafin a ce komai, kafin a ce wani abu sai ka ga an neme shi a rasa. Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai. Allah ya samu da shi.
Sami tumani, Allah ya saka alkhairi. Tambayar mu ta farko a yau ta zira wanda yake cewa ma yana son ƙarin bayani game da hadisin al-Kubri Malik wanda yake cewa in kana til amatu min ahli al-Madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu wa da min yadiha hatta tadhhabu bi haythu sha'at min al-Madina fi hadithiha.
Wannan ruwayar na cikin Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad, wasu daga cikin littafan hadisi. Wannan ruwaya tana da rauni shi wannan lafazin abinda yake cewa Anas bin Malik yana cewa kuyanga takan ko ai ama kuyanga takan kama hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam wala yanzu yadahu min yadiha, amma baya fizge hannunsa daga hannunta, zai kama ta har zuwa inda take bukata har sai ta gama biyan bukatar ta sannan ya bar ta. Ruwayar sahihiya ta zuwa cikin Sahih Muslim da ma Sahih Bukhari wanda take cewa baiwa takan zo ko wata mace haka takan zo cikin walida min wala'idil madina ko ama min iba'il madina zo su kama hannun Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wato ta nemi bukatar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo tana da bukatar ganawa da shi ko tana da bukatar wasu bayanai a wajensa ko fatawa, shi kuma ya bi ta har sai ta gama masa tambayoyin da za ta yi, ta gama jin komai daga wajensa, ta gama faɗa mata duk bukatunsa sannan ya kyale ta ta tafi. Abinda ya bambanta tsakanin wannan ruwaya da sauran ruwayoyi waɗanda suka inganta shine anan tana cewa kuma yanzu ko ruwaya tana cewa kuma yanzu yadahu min yadiha baya fizge hannunta daga nashi, wanda a wasu ruwayoyi duka babu maganar kuma yanzu yadahu min yadiha, tunda aka ce tana baya fizge hannunsa daga hannunta ma'ana kama shi ta yi. Da kuma ya tabbata daga Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam hannunsa bai taba shafar hannun wata ajnabiya ba, wato wata wacce ba muharramarsa ba matarsa ba, amma anan cewar baya kwace hannunsa ya nuna kenan kama hannun ta yi. Sabanin sauran ruwayoyin da maganar da ake ta'khudhu bi yadihi a ka'idar larabcin kace akhadtu bi yadihi ba lalle kama hannun mutum kai ba, ma'ana ka neme shi shi kuma ya bi ka ya miƙa wuya gare ka, shi ne kamar yadda muke cewa rab ya rab khudh bi aidina ilaik, ba yana nufin ubangiji kama hannunmu ba, usulubi ne na rabci ma'ruf, yana nufin kai mana dakatar wajen miƙa wuya gare ka, wajen mu jayu zuwa gare ka. Sau haka shi yasa malamai suke ambaton wannan cikin tawali'un Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mace baiwa ba ma wacce take mai wani gata ba ko wacce take mai wani matsayi za ta zo cikin sahabbai ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ina da magana, Annabi ya koma gefe da ita sai ta gama faɗa masa duk bukatunta, ya gama ba ta ansa sannan ya rabu da ita. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne mai girman kai ba, mutum ne mai nuna isa ba, duk da matsayin da Allah ya bashi yakan saurari dukkan wani mai bukata. A ruwayar Ibn Hibban shi na wani hadisin ta fito da ma'anar wato hadisin sosai, ruwayar Humaid an Thabit an Anas Humaid al-Tawil, wani ruwayar Ali ibn Zaid ibn Jud'an ce wanda shi kuma mai rauni ne, malumai sun raunana shi. A ruwayar Humaid wacce tana cikin Sahih Ibn Hibban a ciki yake cewa wata mace wacce take da ɗan damuwa a hankalinta, kana fi akliha shay, akwai ɗan damuwa a hankalinta takan zo ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana da magana annabi ce to je ki samu hanyar da kike so mu haɗu sai yanzu in same ki ce ta tafi duk hanyar da take ganin za ta je ta tsaya yanzu ya same ta sai ya same ta to yakan je ya same ta fayunajiha ya gana da ita ma'ana ta faɗi duk buƙatunta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya rubuta ita wannan shi ne abin da hadisin yake faɗa wato a wani lokaci kakan zo da tambaya gurin malami yanzu to ba ka san mutane su ji abin da ka zo tambaya watakila wani sirri ne da ya shafe ka kai to kakan so ka keɓance da malamin shi kadai a cikin ruwayoyin akan ce khala biha khala ya keɓance da ita ba yana nufin ya shiga ɗaki ba kamar da ruwaya take cewa fi sikkatin ko kuma fi ayyi tariqin in ce unzuri ila ayyi tariqin haka yake cikin hadisin ki duba kowace hanya guri ne na wucewa mutane zirga-zirga amma idan mutum ya keɓance da wani gefe yana masa bayani ba lalle masu wucewa su ji ba ko wanda suke nesa to takan buƙaci haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma da ita gefe shine aka ce keɓe da ita ba wai keɓe da ita a ɗaki ba a tsari tsakan hanya da ake wucewa sikka ce ko kuma mamar ne ko tariq ne kamar da zuwa cikin ruwayoyi hanya ce da ake kaiwa ake zirga-zirga to sai saurari bukatunta kamar da zuwa cikin ruwatar wafa yuna jiha ya gana da ita har sai ta gama biyan bukatunta ma'ana ta gama faɗa masa duk bukatunta shi kuma ya gama bata an sadu da zai bata sai haka malamai sun ambaci wannan a cikin wato kyawawan ɗabi'ar ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam da tawali'unsa da rashin girman kansa da kokarin ya ga kowane irin jinsi na mutum ko mace ce namiji ne bawa ne baiwa ce ya ba shi haƙƙin sa ne masa bayanin bukatarsa da yake zo da ita to wannan shine abin da hadisin yake cewa
sai tambayar da take take cewa alan yace yana so malai masa bayani akan hadisin da yace farkon fitina da ta faru da bani Isra'ila ta kasance a mata ne shine ke tambayar shin hakan ya faru ne ko kuma sai nan gaba zai
faru yadda ya faɗa a tambayar kanat awwalu fitnati bani Isra'ila fi nisa kanat abin da aka ce kanat abin da ya riga ya faru yace farkon san da suka fara farin hanya to shedan yayi amfani da mata wajen ya ga cewa ya halaka su saka ba wai yana nufin sai nan gaba ba a kalmar inda ka duba ne sun ce kanat awwala fitnati bani isra'ila fi nisa
wannan kuma yake cewa malamin shin ya ake yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam
kai masa biyayya kai masa da'a ka so shi ka so umarninsa ka yi masa da'a cikin duk abin da yake umartar ka da shi ka hanu daga abin da ya hana ka ka gaskata dukkan labarurrukan da ya zo maka da su ka yi ƙoƙarin yaɗa koyarwarsa ka guji aikata abin da zai kishiyanci addininsa ka girmama waɗanda yake girmamawa wannan shi ne babban abin da za ka yi tsani da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da soyayyarka da ƙaunarka da biyayyarka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne abin da ake kira tawassuli na haƙiƙa da ayyukan da za ka yi ka ce ya ubangiji wannan aiki da na yi ko nake yi ko nake kansa ko wannan ƙuduri da nake da shi mai kyau ka dube shi ya ubangiji ka yi min abin da nake bukata rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana sai tawassuli da imanin su sai ya ubangiji mun yi imani ana mun yarda da duk abin da kace mu yarda da shi mun bi ka mun bi manzanka to ka gafarta mana dhunuba inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna wannan shine hakikanin tawassuli wanda yake zaka yi tawassuli da abin da kai ka aikata shine abin da ake nufi na
wani kuma ke cashin ne ne gaskiyar cewa ibn al-arabi ya halatta waka da kuma kiɗa
to mutum kowane irin matsayi yake da shi bai da wato damar ya halatta ko ya haramta halattawa da haramtawa wannan aikin Allah ne da manzonsa su suke cewa abu kaza halal ne ko shi abu kaza haram ne to da ka bana jin ibn al-arabi karan kansa yake ya halatta wani abu matukar dai abin nan Allah ya haramta shi kuma yana da wata maganganu da suke da alaka da wannan to ba shine abin dubawa ba abin dubawa shine me ya tabbata daga cikin hukuncin Allah da manzansa shine abin dubawa na'am
wannan ce assalamu alaikum malam idan mutum yana aikata aikin sabo shin wace hanya zai bi domin ya daina
To na farko dai na iya tuba ta gaskiya, shi ne taubatan nasuha. Tubu ila Allah taubatan nasuha, da Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya. Daga to har zuci yana da niyyar wannan abu da yake ya bari. Wannan ita ce shi ne matakin farko na tuba. Sannan kuma idan yana tsakiyar yin abin ne, to ya watsi da abin nan take. Ba ya ce ya tuba ba, amma kuma sai lokaci kaza wannan tuba za ta fara aiki. A'a, nan take in ya ce ya tuba, to abin da yake yi in wani abin laifi ne, giya ce a hannunsa ya jefar da ita. In kayan mutane ne, kwaso ya mayar musu da kayansu. Wato dai ya watsi da wannan laifin da shi yake cewa ya tuba. Sannan abu na uku, ainihin ya yi kokari ya ga cewa dukkan wani abin da yake haifan masa da wannan laifin ya guje shi. Ya guje shi. Sai ya zanto ya tuba, amma kuma bai daina zuwa inda yake yin wannan laifin ba. Ko da shi yana ganin ba zai ƙare ba, to wannan zai iya komawa cikin laifin. Inda har zai je gurin da ake iya saba yin laifin, babu makiya. In wasu kalle-kalle ne suke ja masa laifin, to ya watsa da ya daina wannan kalle-kalle. In wasu abokai ne suka yi masa wato huɗubar shedan suka ja shi cikin wannan aikin, ya ƙware ya ga ya raba gari da su, ya daina amala da su. Sannan kuma ya zo da ayyukan da suke kishiyoyin waɗanda su yake yi na laifi. Idan da ba ya zuwa masallaci sallah, ya ga zuwa masallaci sallah. Idan ba ya yi ne ya riƙa yi, in ba ya yi ta cikin jama'a ne ya riƙa shiga cikin jama'a yana sallah. Baya karatun alkur'ani ne ya dawo ya ɗauki karatun alkur'ani ya riƙa sauraron sa, ya watsar da abubuwan da dacen yake yi na sauraron wasu abubuwa da za su ɓata masa zuciyarsa. Wato dai ya dawo ya gurungumi wasu ayyuka kishiyoyin waɗanda da yake yi. To waɗanda abubuwa in mutum zai yi su, za su taimaka masa wajen tubar da ya yi ya ɗore, kuma ya samu ya yi nasara a cikin wannan tubar, ya canza abokansa, ya nemi mutanen kirki da za su tuna masa in ya manta, za su ja hankalinsa in ya sha'afa, za su yi ƙoƙarin nuna masa gaskiya lokacin da yake buƙatar tsananta. To wannan shi ne zai taimaka wannan tuban da zai ya ɗore ba tare da ya kuma koma cikin laifin da yake yada ba.
To wannan shi kuma yake cewa malam shi ne ake ba shi kaya a farashin tsari, shi kuma sai ya ƙara wani abu a kai, amma kuma baya zuwa da kuɗi a hannu. Yakan ɗauki mai saya ne ya kai shi wajen mai kayan, idan mai sayan ya biya kuɗin, shi kuma sai ya cire abin da ya ƙara a kai din.
To wannan duk da bai fito da tambayarsa sosai ba, amma dai idan har yana tare mai neman sayan wani abu, ya zo kasuwa zai sayi abu, ya tare shi ya ce yana da shi su yi ciniki, ya ce to mu je in baka, ya je ya ɗauki kayan ya ba shi, ya lissafa kuɗi ya ba shi, shi kuma ya cire nashi ribar ya ba mai kaya kuɗinsa, wani haramun yake yi. Baya halatta ka sayar da abin da baka da shi, ba naka ba. Ba za ka je ka yi ciniki da mai son kaya ba, ka yi ciniki ya saya ka sallama masa alhalin baka da kayan, ba naka ba ne. Ko da kuwa akwai shi ka san inda za ka je ka ɗauka ka ba shi, kayan wani ne kake cinikinsa. Kana iya zuwa ka samu ya zai ce a yanzu nan wani ya zo na ba shi kayan nan, ko ce a kayan nan da ka gani tuni daman wani ya saye su, na riga na karɓi kuɗinsu. Almuhim ba ka sayar da abin da baka mallaka. Wannan ƙa'ida ce a musulunci ta kasuwanci, abin da ba mallakinka ba, ba ka ciniki a kansa. Amma in ɗaukar mai sayan za ka yi, ku je gaban mai kayan su yi ciniki da mai kayan, ya sayar masa kai kuma ya baka ladan kawo masa kwastoma da kai, wannan halarka ce. Ko kuma ka je ka sayo kayan ko da ba shi ka saya, ya zama naka ne. Sannan ka zo kai kuma ka sayar masa, ka karɓi kuɗin da za ka karɓa ka je ka biya mai kaya, wannan ba ya halatta. Amma kaya suna gurin mai kaya, nashi ne, ka je kai ciniki kawai sai dai ka zo ka alista ma kuɗi a baka, ka ɗau kaya ka bayar ka cire na ka ribar, wannan haramun ka ce ba halal ba ne.
To sai nake cewa yana buƙatar ƙarin bayani akan maganar Dawud Abba'i da yake cewa wa ana fi sujudika ayyuhal karim, yake shin hakan zai zo daidai da wannan faɗi na a duniya sujudul mu'min wa jannatul kafir?
Ma'anarsa tana iya ɗaukar ma'ana biyu. Wannan ma'anar ta da kai da shi kake faɗa ita ce mai kyau, cewa yana cewa ana fi sujudika ayyuhal karim, ni a cikin kurkukunka nake, yana nufin duniya, cewa duniyan nan kurkuku ne, yake cikinta, wani idan mun dauka hakan yake nufi, amma yawanci irin waɗannan ibara ɗin Dawud al-Ta'i shi Zawur ibn Nusayr al-Ta'i galibi ka ɗauki cewa cikin kurkukun ka nake, ma'ana irin yadda ƙaunarka da begenka da shauƙinka jina nake kama a kurkuku saboda ya suka tsananta a tare da ni, wanda kuma wannan ya ci karo da kalmar ayyuhal karim. Ayyuhal karim karamci ba tare da mai karamci kuma ya sanya masoyin shi cikin kurkuku, ba za su haɗu ba. Shi ya sa wani lokaci sukan yi amfani da wasu kalmomi waɗanda in aka duba gundarin shari'a sai a ga cewa ba su dace ba. Ya san muka yi masa kyakkyawar fassara cewa ana fi sujinika ayyuhal karim, yana nufin yana cikin duniya a duniya sujin mu, yana duk mu'mini ba shi kaɗai ba, kowa a cikinta yake.
Tore kuma yake cewa malamin shin akwai hadisi ne kan cewar makafi ne za su fara ganin Allah sannan mazaje sannan kuma mata?
A'a, ban saura hadisi da wannan tankaɗe da rairaya ba. Sai za a ga Allah za a ga Allah, amma ba a ce wanda yake makaho ne zai fara ba sai kuma kaza sai kuma kaza, ana kashe-kashen ba da jin akwai shi.
Me yake cewa malamin ne hukuncin mutumin da ya kusanci matarsa bayan ta gama al'ada alhalin kuma ba ta yi wanka ba?
Ya yi laifi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil mahidh qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidh fala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah. Anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi matakai guda biyu wanda sai sun cika ne sannan mutum ke da damar ko ya halatta ya kusanci matarsa bayan ta gama al'ada, shine waɗannan hatta yatahhurna har sai sun yi tsarki. Tsarkin wannan da ake nufi na farko shine jinin ya dauke, hatta ya tsohurna har sai jinin su ya dauke. Sannan fa'iza ta tsaharna, ta tsaharna shi kuma shine wanka. To idan suka yi wanka fa'atuhunna min haythu amarakumullah, saboda haka akwai abubuwa guda biyu, sai dai wanda zai kusanci matarsa bayan jininta ya dauke ba ta yi wanka ba, ba zai zama daidai da wanda ya kusanci ta tana jinin al'ada ba. Wannan ya fi laifi kwarai da gaske, ya fi wanda sai da jinin ya dauke amma ba sai wanka ba. Saboda haka matakai ne guda biyu, amma ana bukatar kowanne daga cikinsu ya tabbata kafin mutum ya kusanci matarsa. In kuma ya ɗaya daga cikinsu to ya yi ba daidai ba.
To masu kallon mu kuna tare da shirin Fatih Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shi malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalemu, babban malamin ya tsangar na zanen shara da addinin Musulunci da jami'ar Bahru da Kenan Kano, wanda yake amsa waɗannan tambayoyi naku. Kuma dai suna da damar aiko da tambayoyin ku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri, kamar da hanyar suke bayyana akan akwatin nan talabijin ɗinku. Shirin namu zai ɗora nan gaba kaɗan, idan ka ce mu. Barkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fathul Rahma, inda muke tare da shi malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalemu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini Musulunci ta jami'ar Bahru da Kenan Kano, wanda yake amsa wannan tambayoyi da kuke aikowa. Tambayar mu ta gaba malam take cewa daga Abu Ubaida, yake cewa malam mata da yawa idan suna sallah sukan haɗe kafafunsu kuma ba sa bayyana karatu ko da a sallolin da ake bayyana karatu, shi ne ke tambayar shin hakan yana da asali a shari'a?
Babu wani nassi sahihi da ya tabbata cewa mace za ta sallah ta haraɗe kafafuwanta, baya daga cikin abin da ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa. Maki sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah don sahabbansa su gani su kwaikwaye shi, kuma ya ce da su sallu kamar ra'aytumun usalli, ku yi sallah kamar yadda ku ga dinna ina sallah. Wannan umarni ya shafi mace ya shafi namiji, wato ya shafi namiji ya shafi mace, babu bambanci sai in an samu wani nasi inda ya bambanci wani abu da mace za ta yi ko namiji zai yi mace ba za ta yi ba. Wanda ya shafi suturar mace ba daidai take da suturar ɗa namiji ba a sallah, kuma kowanne da irin suturarsa. To wannan amma sauran abubuwa suna zama daidai da yadda namiji zai haka mace zai yi. Annabi yana cewa an-nisaa'u shaqa'iqur rijal, wato mata shaƙiƙan maza ne, ana nufin fil ahkam, hukuncin shari'a. mace da namiji shaƙiƙai ne, wato duk sun yi tarayya a cikin haƙoƙin wato hukuncin shari'a. Inda aka bambance to shine inda nassi ya bambance. Don haka ya zo cewa Ummu Darda as-Sughra ba al-Kubra ba, akwai Ummu Darda as-Sughra, akwai Ummu Darda as-Sughra. Wata faƙihi ya ce ita ma a ce da ta Ummu Darda cikin tabi'ai ta kasance ta zama a cikin sallata jalsatul rijal, haka yanzu irin yadda namiji yake zama, wanda yake nuna maka cewa babu bambanci tsakanin mace da namiji a cikin ayyukan sallah, sai idan inda nassi ya zo ƙarara ya nuna cewa mace za ta yi kaza, namiji shi kuma zai yi kaza. So haka babu maganar matse ƙafafuwa. Abinda ya shafi kuma karatun sallah, mace za ta daga wato za ta bayyana inda ake buƙatar a bayyana karatu, za ta ɓoye inda ake buƙatar a ɓoye, musamman ma idan tana sallar ta ne a cikin gidanta, a cikin ɗakinta, babu dalilin da zai sa ta sitirce karatu. Sun ta sitirce karatun ta yi shi a sitirce ba yana nufin sallar ta ta samu matsala ba, ko kuma sai ta yi ƙabli da ba'adi, amma dai ta bayyana ɗin to ta zo da kamalar sunna a cikin sallar ta. In ta ɓoye wannan ba zai cutar da sallar ta ba, ba zai sa ta kuma sai ta yi ƙabli da ba'adi ba.
Wani ya ce assalamu alaikum malam, ya ce na yi amfani da bankin musulunci ne wajen ajiyar kuɗaɗensa, wanda aka ce ba sa bayar da kuɗin ruwa. Ya ce amma lokaci sai ya ga an turo masa da wasu kuɗi a matsayin profit, shi ne ke tambayar malam shi wannan zai iya kasancewa kuɗin ruwa ne daga Haruna Rashid.
To tunda ka ce bankin musulunci ne kuma ba sa amfani da ruwa, me yasa za ka ɗauka cewa kuɗin ruwan ne? Yana da kyau ka je ka same su su yi maka bayanin abin da suke turo maka. Tana yiwuwa kuɗinka an yi amfani da shi cikin wani kasuwanci, gwargwadon irin yawan kuɗinka a cikin wannan kasuwanci, gwargwadon irin abin da aka samu na riba aka baka. Saboda akwai muzaraba, muzaraba shi ne ka ba wani kuɗi ya juya, abin da aka samu na riba kuma za ku raba gwargwadon percentage ɗin da kuka yi itifaki a kansa. To ta ƙin lokacin da ka je ka buɗe account a cikin irin bayanan da suke cikin takardar form na cikewa kafin a buɗe maka account, duk akwai waɗannan bayanan, watakila kai kawai ne cikewa kai ta yi. Akwai magana cewa in an yi kuɗinka sun kai kaza aka samu riba kana da percentage kaza, kuɗinka gwargwadon kuɗinka kana da percentage kaza, amma kai baka tsaya ka duba ba. So za ka ga wani lokaci ka samu da yawa, lokaci kaɗan, wani lokaci ba ka ga ba a turo maka komai ba. To in har akwai wannan bayanan su za su yi maka, amma ba za a iya sanin cewa mai suke baka ba, mace ko riba. Wasu ka ce da musulunci ne abinda muka bazato ya zanto ba riba ɗin ba ce, riba ce. Wannan bayanin su zai fitar da kai daga cikin wannan damuwa.
Sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa malam yana so a masa ƙarin bayani kan dalilin da yake sanyawa a tsakanin bambancin lafazi ko kuma ruwaya wa ruwaito wajen ruwaito maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuje kamar yadda aka kawo hadisin al-Ghamidiyya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutanen Madina za su yi tuba irin nasa tuda ya ishe su, a wata ruwaya kuma ya ce da ma'abocin karɓar haraji zai tuba. Ya ce Allah ya ƙara malam lafiya.
Dalilin ruwaya bil ma'ana, ruwaya bil ma'ana dai na farko ruwaito hadisi da ma'ana, malamai sun sanya sharuɗa ko wanda suka hana, amma dai magana mafi rinjaye ko mafi inganci cikin maganganun malamai ya halatta, amma ba haka kawai sakaka ba. Akwai sharuɗa ya zanto wanda zai yi ruwaya bil ma'ana ya zama hafiz ne, ya zama mutum ne wanda yana sanin ma'anonin larabci, ya san kowace kalma idan ya amfani da ita irin ma'anar da za ta bayar. Kada ya ɗauki wata kalma wacce take tsokakkiya ya cire ya kawo wata ma'ana, wata kalma da take buɗaɗɗiya. Abubuwa da yawa su shiga hadisin alhalin babu ba za su shiga ba, ko kalmar da take buɗaɗɗiya ya cire ta ka tsukakkiya, wanda ita kuma za ta rage wasu abubuwan da hadisin ya ƙunsa, ya zanto ba su shiga ba. Ya zanto dai yana da harshen larabci sosai, ya san cewa in ya canza kalma da kalma za ta fitar da abin nan. Sannan ya zanto lokacin da ya kasa halarto lafazin, in ya zanto ba zai iya halarto lafazin ba, in zai iya halarto lafazin kamata ya kawo shi da lafazinsa. In ba zai iya ba ne amma ya san ma'anar hadisin, sannan zai iya kawo shi da ma'anarsa. Yawanci duk bayanan da muke yi ko ake yi da wasu yaruka a faɗi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'ana ake ruwaya su, ayi za ka ga ai Annabi ba da Hausa ya magana ba, ko da Turanci, ko da nan tashi za a fassara maganar sa ce zuwa yaren da ake yi, to wani ai ma'ana ce ka bayar. To amma ba zai yiwu ka fassara abin da baka san shi ba, sai ka san shi, ka san kuma ya ƙunsa, kaga in ka tashi ka san kalmomin da zaka dauka ka kawo a wannan bigiran su bada ma'anar hadisin da kake magana akan sa haka nan inda larabcin ne shi ma sai ka san wace kalma ce ta dace da ma'anar abin da kake so ka faɗa da jingirawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da suke cewa al-ilmu bima yahilu al-ma'ani ka san abin da zai canza ma'ana in an kawo kaza zai canza ma'ana to wannan yana daga cikin abin da suka sharɗanta ne kuna faqiha ne kuna alima bi lugatil arab ne kuna alima bima yahilu al-ma'ana an yakuna hafizan li hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaythu yastahdiru ma'aniha ka duba littafin musalla da sun yi bayani akan wannan wannan kuma tambayar da kake magana akan ta ci ba magana ruwaya ce bil ma'ana ba wannan magana ruwaya ce wani yazo da wani lafazi kari akan abin da wani bai zo da shi ba ko yazo da wani lafazi sabanin wani wanda bai zo da shi ba akwai abin da ake kira ikhtisarul hadith wato malamin hadisi ya kawo hadisi a takaice ko dai saboda iya nan shi ya rike bai rike sauran bayanan ba ko kuma a saboda iyarin yake bukata sai ya takaita lafazin hadisi yanzu wani ruwaya da kana hadisin gabiriya wani ya ambaci tuban sahibu maks wani kuma ya ambaci cewa tuban mutanen madina da wasi'atu idan har hakan ne yadda kake magana ina zaton kamar hadisin ma'iz ne ba hadisin abin nan ba to idan har ruwaya ɗaya ce yana yiwuwa wannan ya faɗi wani ɓangare na maganar wani kuma ya faɗi wani ɓangare na magana saboda haka idan duka isnadin kowace ruwaya ta inganta to sai ka haɗa su wa'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kuma ya faɗi wannan a lokaci guda wannan ya kiyaye ɓangare ɗaya wannan ya kiyaye ɓangare ɗaya aka samu duka ruwayan biyu waɗanda su tashi duka ruwayar duka kula dukkan ruwayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai za ka samu cewa hadisi ɗaya ya zo da ƙare-ƙare a wasu ruwayoyin to abinda ake so a tabbatar shine ingancin wannan ƙarin ƙarin nan ya inganta in ya inganta to zai zama cikin wancan waccan ruwayan ne in ya ci karo da juna to anan ne ake shiga tarjihi a ga to wane ne cikinsu ya fi hadda ya fi kiyayewa ko kuma wane ne waccan ruwaya ce aka fi waitowa da yawa sai a rinjayar ta hanyoyin da aka sani hanyoyin tarjihi sau da aka wannan shi ne abinda malamai suke bi koma littafan shuru da za ka koma littafan shuru irin su fathul bari na ibn rajab da ibn hajar abdatul qari hadith abin irshadus sari sauran littafan da aka yi sharhin littafan hadisi za ka ga bayanin da suka yi akan waɗannan ruwayoyi duka
to sai shi kuma saƙon abdullah daga bauchi yake cewa shin halaccin wato yin tuƙin mace yana halatta ne kai tsaye ko kuwa akwai wasu dokoki
babu laifi da mace ta yi tuƙi daidai take da ta haura ƙumi ko ta hau doki kamar yadda da ake da dacen ba a da motoci sai dai ana da cikin abubuwan da ake hawa ana da dawakai ana da raƙuma ana da alfadarai ana da jakuna الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها والزينة ولا ندب أداة شمسوني أيضا هوا سمع أشكين ينكي لا رباوة وسامة وسامة وها وجرجل وبا يسامة فو جرجل ونبا أفلا بكوا أكفلي ولا ندبو بي أكتي دمك هوا ولا نبج يكي هوا هكا بسكي هوا تولوك شند أكا سامو أبين دبا ولا نبا يشك سكا شكا كركشون فلا الله ويخلق ما لا تعلمون zai kuma halicci abin da ma ba ku sani ba wato na ababen hawa aka samu sauran nau'ikan ababen hawa sau haka nan ma yadda ta hau waɗancan haka nan ma za ta iya hawa waɗannan kawai dai abin da ake buƙata shi ne duk inda mace take ko mene za ta yi ta kiyaye dokokin da Allah ya ɗora mata a matsayin ta na 'ya mace ba za ta yi tafiya doguwa mata da take yi tafiyar bulaguro sai da maharraminta ko kuma mijinta wannan sawa'un ita ce direba ko kuma ita kadai ce abin nan ita ce direba ko kuma tuka ta za a yi zai zama tana cikin tare da maharrami ko kuma kamar yadda wasu malamai suke kara wacce ana iya tafiya da arrufqal amina tana tare da wata tawaga ta amintattu wanda ana ganin ko wani abu ya bujuro to za a san yadda za a magance abin ba tare da an keta alfarmarta ta ya mace ba wannan in tuki za ta yi in menene za ta yi ma da zanto ta kiyaye irin waɗannan dokokin ta yi shiga mai kyau ba shiga ta tabarruci ba ka ta ce ai a mota take don haka ba sai ta yi lulluɓi ba ko ta tafi kanta a buɗe zan taure duk lokacin da aka tsotsa mata a matsayin ta na ya mace na ta tuka motar ma ta kiyaye su babu laifi babu abin da zai hana ta tuke.
Kuma ce yana tambaya ne akan ingancin wannan hadisin da ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh wasir lahu dhunubuhu walau kana farran min al-bahti.
Eh hadisi ne sahihi na cikin sunan Abi Dawud da cikin sunan Jami'u Tirmidhi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya faɗi wannan kalma la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu alhayyul ladhi la ilaha illallah الحي هو
استغفر
الله العظيم الذي لا اله الا الله الحي القيوم واتوب اليه شو وند يفد ودان نان ذا اغفر تمس ذنوبان سكودا كو وند يغود ني دغ ورين ياقي غروا دغ ورين ياقي كبيره تي دغ cikin kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi sab'u al-mubiqat wato laifuka bakwai masu halakarwa daga cike ce wal firaru min az-zahab da mutum ya gudu lokacin da ake tsakiyar yaƙi kawai ya juye bayar gudu. To wani hadisi yana nuna cewa wannan falala ce ta wannan zikiri wato duk girman laifi idan ya yi wannan zikiri Allah zai gafarta masa wannan laifin.
Wanda yake cewa shi kuma mala akwai wani tsuntsu a cikin littafin bulugul maram da suka karanta a surat ya ce sun karanta amma kuma sun rasa ma'anar shi da hausa malamin su ma ya ce bai san yadda shi ne ke tambaya malamin.
Surat shi ne tsuntsu suda da muke cewa suda da hausa ɗan ƙaramin tsuntsu yana nan shi ne surat.
Sai kuma yake cewa malamin ne hukuncin yin aski a ranar juma'a.
Kamar ya hukuncin yin aski ma'ana ya halatta babu komai ba wani rana da aka hana yin aski in ta kama a yi in ka je ka yi umara misali ranar juma'a sai kai ta zama sai asabar kai aski. Akai askin ka ba wani abin da ya zo na hane cewa kada a yi aski ranar juma'a ko kuma aski ranar juma'a ya fi lada don shi karan kansa aski a karan kansa ba ya da wani abu na lada in ba a aikin hajji ko umara ba nan ne ake cewa wanda ya yi kwalkwabo ya fi wanda ya saisaye wato in aka ba wanda ya saisaye lada uku wani za a ba shi lada ɗaya an aka ba wanda ya yi kwalkwabo lada uku wani za a ba shi lada ɗaya wato zai fifice shi da ninki uku to wani a aikin hajji da umara amma sauran lokuta mutum sai dai ya yi don ya sha iska su ma ta dame shi ko wani abu wani zai iya yin aski don wannan shi ma idan ya ce zai askin don ibada yana ganin askin kamar wanda ya aski ya fi wanda bai aski ba a gurin Allah to wannan ya zo da wani bid'a a cikin addini ba ta da asali da aka san ibadar aski shine a cikin aikin umara ko haji.
Wani kuma ya ce malam menene zai aikata ya ƙara kusanci da Allah subhanahu wataala
ya bauta masa ta hanyar bin wato aikata farillansa duk abinda Allah ya farillanta masa ya kokari ya sauki farilla sannan kuma in ya ƙara gaba ya yi ta nafilfilu shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba ta qarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu wato babu abinda bawana ya kusance da zai kusance da shi kamar abinda na farillanta masa abinda ya zama farilla ya kanka ka aikata shi shi Allah ya fi so sannan kuma daga baya in ka zo ka ci gaba da aikata nafilfilu bayan ka soke farilla to kuma wannan zai ƙara sa ka zama cikin manyan bayan Allah waliyan Allah.
Kuma na lafiya kan alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan minti kamar karshen kiran ka kana sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku kamar yadda aka saba ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya ta 0819 85 6 80 da kuma sakon WhatsApp akan 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Marijan Lemo babban malamin a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ko da yaushe ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai ka kasance tare da ku ne ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.